بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول أعلم الأبكي يساك هدمو وأنني يمتي ناء الهميس شرين دا تقوص غوطة شعبان شكالة تلاتين دا تقوص هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم عندكم شيني شرين دا هدو شرين دا بيار غوطة بيار شكالة دبو بيود شابق الاساف من يدية irin wannan lokaci a kowane mako muna karatun mu na littafin Umdatul Ahkam malam Sheikh Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Amma wannan mako kamar da muka sanar ranar Litinin cewa dan ya zama khatima da rifewa na karatutuka da muke yi na Litinin da Alhamis a wannan masallaci a wannan shekara kafin Ramadan mu daga hasi bayan ƙarshen watan Ramadan insha Allahu ta'ala. Kuma saboda wannan munasabar mu ga ya kamata mu dan tattauna wani abu da yake da alaka da wannan yanayi da zamu shiga, yanayi na albarka, yanayi na nutsuwa, yanayi na budewar ba da dama ga bayin Allah su kusance shi su samu yardarsa su samu tsira duniya da lahira. Shine wannan wata na Ramadan da muke sauraron shigowarsa a yin wannan kwanaki din. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa. Abinda na so da mu bi shine yan lecture haka budaddiya akan matsalar, amma kuma naga kullum mu haɗa kanmu da karatu ɗin ya fi muhimmanci, sai yasa na ga ya kamata mu karanta abin da ya sawwaka na Kitabus Siyam. Sauran abubuwan da nake so isar na saƙo sai shigo cikin karatun, ma'ana a Kitabus Siyam na wannan littafi ɗin dai, wato juzu'i na biyu kenan ba juzu'i na ɗaya ba. Da na ɗauka a juzu'i na ɗayan yake, da na sanar tun wancan karan cewa a zo da shi, sai ɗazu na duba na nemi siyam ɗin a juzu'in farko, sai na ga harkokin sallah ya tsaya, jana'iz ya tsaya, kuma kun ga wannan dai yana da alaka da sallah. Nan kuma juzu'i na biyu shine fara da zakka da kuma azumi ɗin, don haka abin da ya shafi azumin za mu karanta yau insha Allah ta'ala. Za mu karanta hadisi na farko, hadisin Abu Huraira. Bismillah. Amma ba za mu bi maganganun Ibnu Daqiq al-Eid yadda muka saba ba, za mu tsallake su in muka zo karatunmu a kansu insha Allah sai mu karanta wannan ɗin. Abubuwan da za mu ambata dai na ta'aliki a kan waɗannan hadisai alal ƙalla ko guda biyu, da kuma fa'idojin da malamai suka ambata insha Allah sai za mu tsaya kansa. Bismillah. To, wannan hadisi kamar da muka ji hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu qala, ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Ice kada ku gabaci Ramadan da azumin wuni ɗaya ko wuni biyu, yana nufin azumin nafila. Kar a yi azumin nafila ana saura kwana ɗaya ko kwana biyu Ramadan ya shigo kada kai haka yace illa rajulan sai dai wani mutum wanda mana sai mutumin da kana yasumu sauman wanda ya kasance yana azumtar wani azumi da ya saba a al'adarsa to sai ya zo har daidai wannan lokacin dab da Ramadan din ba komai falyasumhu to ya azumci kayansa ma'ana kamar mai azumin kwana uku a wata ya zaɓo wajen ƙarshen yake yi ko kuma mai litinin da alhamis sai alhamis in ta zo kwana biyu ko uku a ko ɗaya kafin Ramadan wannan duk ba komai ci gaba da azuminsa shine abin da yake faɗa to amma asali za mu ɗauko zancen Malam Uthaymeen nan da ya yi magana akan me ake nufi da azumi ɗin shi kansa yana cewa as-siyamu fi lughati al-imsaku 'ani shay'i abinda ake nufi da as-siyam shine kamewa daga wani abu duk abinda ka kame baka aikata shi ba baka yi shi ba ana ce masa azumi kamar yadda ya zo a suratu maryam yayin da bata yi magana wannan annabi zakariya ko da ke ita ce kai take cewa inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima alyawma insiya ni nayi alwashi nayi bakancan azumi ga ubangiji mai rahama a yau din nan ba zan magana da wani dan adam ba malami suka fassara abin da ake nufi da siyam anan al-imsaku anil kalam kamewa da magana daga magana idan mutum ya ce yau ba zan yi magana ba to yana azumin magana haka asalin azumi ma'anarsa kamewa kamewa daga duk wani abu a shar'ance yace al-imsaku anil akli wash-shurbi wasa'iril mufattirati shine kamewa daga cin abinci da kuma sha da kuma sauran abubuwan da suke karya azumi wannan lafazin malaman fiqh suna itlaqin duk abin da yake karya azumi sukan sa shi anan sawa'un ta bangaren ci din yake ko a bangaren sha ko a bangaren sha'awa dama abubuwa uku ne al-aklu wash-shurbu wash-shahwa wannan kuma shine yazo a hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya rawaito inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amali adam yudha'afu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dhi'fin qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu li haka yazo a wannan riwaya din yad'u shahwatahu har ma malami suna cewa a wannan mulura bada'a bil kalami an shahwa saboda nuna muhimmancin shigo wata cikin abu yad'u shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli ko li kamar yazo a wata riwaya din har yake cewa la khalufu famis sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana cewa dukkan aikin dan adam a wata riwayar lahu nasa ne a wannan riwaya kuma da na ambata anan ya ce ne duk aikin dan adam to ana ninka masa shi ana ninka masa kowane aikin kirki daya ana ninka masa shi gida goma ba kamar yadda mukan saba fahimta cewa kowane aiki ana ba da lada goma ba haka ake nufi ba lada goma ba ne abin nufi duk aiki yana da ladansa da Allah ya tsara masa to idan ka yi aikin kirki to ladan da za a baka din nan wannan ana ɗaukar kamar a ce ɗaya ne to za a ninka maka shi ne sau goma da haka idan kai aikin da ake samun lada goma goma to lada nawa za a ninka maka shi za ka samu ɗari kenan yauwa da haka ba kowane aiki iya goma ake tsayawa ba kowane aiki irin ladan da za a baka in ana ba da biyar wannan kuma lissafi ne yana wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya sani in ɗaya ɗaya ake baka to shine sai a ninka goma sai ka samu lada goma in ku ba lana daidai ake barawa ba wani abu ake barawa illa da dubu ake barawa to sai a ninka maka sau 10 sai ka samu dubu 10 mun kuma ce abin shi ake nufi alhasanatu bi ashri amsalha hasisi ila 700 dhifin har zuwa ninki 700 ma'ana Allah na yin wannan yana yin ma kuma sama da haka sai yace kuma qala Allahu azza wa jalla nan sai shigo mana da hadisi qudsi hadithi qudsi shine hadithi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ruwato daga Allah madaukake ce Allah madaukake ya ce ma yarwihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla to sai ce qala Allah azza wa jalla illa as-sawm amma fa banda azumi shi duk wani aiki da zakai da sallar ka da hajjin ka zakkar ka nafilfili na abinda zakai duka to Allah zai ninka maka irin waccan ninkawar sai ce illa sawm amma banda azumi sai ce fa innahu li shi nawa ne in ji Allah wa ana ajizi bihi ni ne mai bada sakamako a kansa malami sun tattauna akan wannan hadisi babban abin da yake nunawa shine karfin ikhlasi dangane da azumi babu ibadar da ake mata ikhlasi irin azumi haka ne ko baka ba wata sallar zaka iya yinta dan nuni zaka iya yinta dan burgewa zaka iya yin wani wata ibada dan ka burge mutane su sadaka da sauransu duk kunga ayyuka ne na zahiri da mutane zaka iya gani su yaba maka amma azumi ba cikin wannan duba da dan adam in yana azumi kullum kokari yake ya kare kansa kada ya kare azumin sa gashi fa shi kadai ne kullum muna fadin wannan misali zai iya shiga daki ya ci abincin sa ya sha abin da zai sha ya goge bakin sa ya fito wani kana azumi yayi kariya ce eh amma ba haka muke ba zaka kowa yana kiyayewa kada azumin sa ya kare ka zauna ka tsuguna ka gaban mai alwala ka gani in yana alwala yayin da ya kurkura ya sa ruwa a bakin sa zai kurkura baki kokari yake da yana da wani abu da zai iya sa a makogoran dan kada ruwa ya wuce da yayi gashi ba ganin makogoran kake ko kana zaune gaban sa zai iya kurba maka gani ba to amma shi yana kokarin kariya kariya shi saboda tsananin ikhlasin da ke ciki wannan shine abin da Allah madauki ya duba a ciki yace zai bada sakamakon ku amana sauran abubuwa ga yadda ake bada sakamakon su ninki 10 a ninka maka zuwa 700 amma wannan ba shi da lissafi shi azumi Allah ne kawai zai bada sakamakon sa sannan sai yake cewa dalili shine ya da'u shahwatahu mai azumi zai bar sha'awarsa wa ta'amuhu wa sharabahu da abincinsa da abin shansa waɗannan sune rukunan in abinnan al-mufattirat abubuwan da suke karya azumi kowanne yana koma zuwa ga wannan ko abu ne da za a ci ko a sha ko kuma abin wato sha'awa ke san aka zo babin abubuwan da suke karya azumi ana maganar duk abin da zai ke abinci ne ko a matsayin abinci to ba a cinsa in kuma an ci to azumi ya kare har malamai suke faɗa yanzu a zamanin yanzu allurai na asibiti in kana so ka gane wanne ne ya halatta kuma baya kare azumi wanne ne kuma bai halatta da ranar da ramadan kuma in an yi shi azumi ya kare duk abin da yake a madadin abinci to yana kare azumi duk wanda aka yi shi ba a madadin abinci ba an yi shi ne domin magani to baya kare azumi kamar allura allurar da za a yi wa mutum in a madadin abinci za ta je ko su iri ce ko ta ƙarin ruwa ce ko ba ta wannan ba to hukuncinta shine azumi ya kare in kuma ba wannan ba ce magani ce ta zazzabi da makamancin wannan duk wani abu da ke da mutum a ce a masa injection in dan magani ne to ba ta warware azumi ko da an same ta a makoshi saboda asali ba a yi ta domin a ci abinci ba domin magani aka yi ta to duk malamai sun gina waɗannan abubuwan akan waɗannan hadisai da irinsu sannan maganar sha'awa Allah madauki ya fara da ita anan a cikin wannan hadisi qudsi cewa ya da'u shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu yana barin sha'awarsa suka ce dan an nuna muhimmancin harkar sha'awa a watan ramadan in ya shigo matukar abin da zaka yi da kai da iyalinka ku ne sanci juna da rana a Ramadan inda damar da za a raba mukunci in za a yi bacci da safe to ai wannan kokari duk abin da zai taso da sha'awa ba a san sa gashi idan kai ba hukuncin zina za a ce maka kai ba amma keta alfarmar watan Ramadan din nan to shi kuma wannan zunubi ne ya kamata ko baka fidda wani ruwa da zai bata azumi ba to ka nisanci wannan saboda karka bata alfarmar wannan wata mai alfarma wannan ta wannan gefen kenan haka duk abin da yake za a ci shi to a nisance shi haka nan abin da za a sha to shi yasa nan ya kawo yace wasa'irul mufattirat ana kira mufattirat wannan darasi ne da la'allan a cikin darussan mu da za su zo zamu magana akai lecture guda daya a yanzu ba za ta isa mu tattauna akan mufattirat ba yace min tulu'il fajr tun daga fitowar alfijir alfijir din kuma as-sani na biyu ila ghurubi shamsi har zuwa faduwar rana ta'abbuda lillahi azza wa jalla ana yin wannan ne domin bauta ga Allah subhanahu wata'ala wannan shi ake nufi da ta'rifi na me ake nufi da azumi wannan shi ta'rifi mun san ta'rifi definition wannan shi menene azumi to shine wannan kamewa daga ci da sha da sha'awa da duk sauran abubuwan da suke bata azumi daga fitowar alfijir na biyu zuwa faduwar rana da niyyar bautar Allah in aka cire niyyar bautar Allah nan to sunansa wahala ko yau dole ne ya zama cewa kayi domin bautar Allah subhanahu wataala da niyyar kuma ka samu kusanci zuwa gare shi wa qad farada Allah ta'ala as-siyama ala ibadihi Allah madauki ya farlanta azumi akan bayinsa fi kulli milla kowace milla ma'ana kowanne addini ko ka ce kowace shari'a yafi saboda addinin musulunci ɗaya ne tun zamanin kowanne manzo ko yawwa amma a kowace hanya da kowace shari'a da dokar da wani manzo ya zo da ita to akwai azumi a ciki me dalili qala Allahu azza wa jal ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku azumi a wannan al'umma din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama kutiba kamar yadda aka wajabta shi ma'anar kitaba anan al-ijab a malaman usulul fiqh a babin lafazin umarni suna kawo daga cikin lafazin da ake amfani da su da suke nuna wujubi akwai maganar kitaba kutiba alaikum al-qisas kutiba alaikum as-siyam ko inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta to duk wannan kitab din ana nufin maktub mafrud abinda aka farlanta to an wajabta muku kamar da aka wajabta shi akan alladhina min qablikum daga nan ne mallan ya hango wannan magana cewa fi kulli milla duk wata shari'a da ta zo kafin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an wajabta musu azumi baka zuwa kace to ina dalili da ya nuna mana cewa zamanin annabi Nuhu ana azumi zamanin annabi Ibrahim ana azumi sai mu ce gashi abinda Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum alladina min qablina kuma ba a ware an ce illa al umma kaza ba don haka umum ko ta al umma sun yi azumi kawai illa a ce wanne irin azumi suka yi la Allah nasu ya bambanta shari'a shari'a ko ta bangaren lokaci da bangaren abubuwan da suke wato halatta da wanda ba su halatta an yi wannan la'allakum tattaqun dan ku samu tsoron Allah ku samu kiyayewa kanku daga azabar Allah shine ma'anan wannan takawa a gargashin wannan malamai suke magana akan cewa asalin azumi an shar'anta shi ne dan yayi abinda bahaushe ke ce magaran bawo na zuciyar dan adam wajen kusantarta ga ubangiji wannan abin da aka dora mu Allah ba yana sha'awar kawai mu shayin wa bane kun ba mu shona mun ta ma'ana ba so ake kawai ka je ka sha yunwa ka sha wahala har ya zama wannan darasi bane a'a darasi ne ake wa zuciya amma aka dora shi akan jiki jiki idan ya sha wahala gashi a lokacin da ya buya zai kiyaye kada ya karye azumi ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai abin sha'awa ba saboda mene tsoron kada azumin sa ya karye kada azaba ta haushi to yadda kai kwana 30 kana kiyayewa ka kuye baka ci ba
ka buye baka sha ba saboda kana tsoron Allah to bayan azumi ya wuce ka zama mai kakkan mutum wajen alaka da Ubangiji ka buya ba saban Allah ka samu dama an gayyace ka ka zo ku yi saban Allah da kai da wani ko da wata ka ji tsoron Allah ka ce bazan ba saboda tarbiyyar da ka samu a Ramadan gashi zaka iya buya ka kare azumi amma baka yi ba saboda tsoron Allah to ita zama wannan tarbiyya ce a gare ka har zuwa wata shekara din kafin a sake maka caji ma'ana mu dauki azumi kenan kamar wani caji ne na takawa ai maka shahan na shekara guda sai zama daga Ramadan har zuwa wani Ramadan din kai ta jin tsoron Allah kai ta jin tsoron Allah kai ta jin tsoron Allah akan abubuwa da yawa babu zaluntar iyali ba zaluntar mata da ƴaƴa ba zaluntar makauta ba zaluntar na ƙasa da kai a matsayinka na shugaba ba zaluntar ma'aikatanka ba zaluntar yaranka ba zaluntar kowa ka saba da wannan babu cutar da wani babu musguna ma wani babu tauye haƙƙin wani duk waɗannan abubuwan ka ji tsoron Allah akan su a ina ka samu wannan karantarwa a cikin Ramadan da ka saba jikinka ya goge da yunwa don tsoron Allah baka buya ka ci ba Allah sai an fahimci wannan sai ce wa innama faradahu Allah ta'ala ala jami'i al-umam kafin mu ji wannan akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam Ahmad da Tirmidhi su ruwaito shi manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa ja'akum shahru ramadan شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وفيه تغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من حرم خيرها فقد حرم منذ صلى الله عليه وسلم يكي شوى watan ramadana ya zo muku shaharun mubarak kuma shahar wata ne mai albarka kunga daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan ramadan menene mai albarka ne iftaradallahu alaikum siyamahu Allah ya farlanta muku azumtar sa ko azumce shi ku yi azumi a cikin wannan wata na ramadan a cikin wannan wata ana bubbudewa kofofin aljanna baki ɗayan su kowa ana kwadaitar da shi ya aikata aikin da zai matso da shi ya shiga aljanna sannan ana kullewa ana garkamewa kofofin wutar aljahim wuta ita kuma domin a kwadaitar da mutane su aikata aikin alheri kuma su guji aikin sharri a nuna musu cewa fage ne yanzu kuma na rahama na jin kai dama Allah madauki ya gaya mana a hadisi shi ma ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa inna Allah kataba fi kitabin indahu fawqa sab'i samawat Allah ya rubuta a wani littafi can a wurin sa a saman bakwai inna rahmati sabaqat ghadabi lalle rahamata ta riga yi fushi na ma'ana rahama ta riga fushi ita ce ta kama ƙasa ta zauna Allah mai rahama ne rahamarsa ta yalwaci kowane abu fushi tsuru'i yake yi lokaci lokaci in mutum yayi abin da ya cancanci ai fushi da shi to sannan duk da haka Allah madauki mai gafara ne to wannan watan dan a nuna mana wata ne na gafara sai aka lullufe kofofin wutar jahannam Allah ya tsare mu daga shiga wutar jahannam sannan yace sannan ana yin kukumi shine a wannan riwaya wa tughallu fihi shayatin shine tughallu al aghlal shine asa kukumai asa mutum kukumi asa hannunsa ya zama an rike shi da wato abinda za a sa ko wani karfe a hana shi motsa hannu ko kuma ayi da sasari shine ake cewa tasfid a wata riwaya yazo tusaffadu fihi ash-shayatin ana sa shedanu a cikin sasari a wata riwaya gaba ɗayan su ne a wata riwaya kuma malamai suna ambata cewa marada ne in an ce marada ana nufin kangararrun shedanu waɗanda suka fi tasiri akan ihwa'in dan adam to ana daure su saboda rahama da tausayi a gare ka ya kai bawan Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi lailatun a wannan wata akwai wani dare khairun min alfi shahr, wannan daren yin ibada a cikin sa falalar da za a samu ta ibada a cikin wannan dare yafi wata dubu, ba kwana dubu ba, ba mako dubu ba, wata guda dubu. Allah madauki ya ga mana inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr, daren lailatul qadri yafi dare dubu, yafi wata kai dubu, daren lailatul qadri yafi wata dubu falala da daraja. Nawa ne wata dubu? Shekara 83 da wata 4, sai kai shekara 83 daga farkon ta har ƙarshe ibada ce kawai, ba saban Allah ko ɗaya. Akwai dan adam da ya taba samu wannan falalar banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma dai babu, tun daga farkon rayuwar har ƙarshe ba sabawa Allah sai ibada, ibada da ibada da ibada, ba saban Allah shekara 83 da wata 4. To sai ka samu wannan, shine zaka samu falalar da zaka samu in kai ibada a dalal lailatul qadr. Kuma ibadar dalal lailatul qadr ba wai gaba ɗaya a ce ma bakai komai na bacci a cikin sa ba, inda dama haka ake so. In ku kai ibada komai kankantatta a cikin wannan dare, to ka samu falalar wannan wata ko wannan dare na lailatul qadr, kuma kamar kai ibadar shekara 83 ne da wata, wannan daraja da yawa take. Allah ya samu dace. Amma za ka da yawa daga cikin mutane ba sa ma damuwa, kuma ku duba wata hikima ta Allah, sai koye daren. Wannan koye daren ba wai dan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a iya gaya masa bane, za a iya gaya masa, zai iya ba mu labari kuma duk shekara a ce dare na kaza ne. To amma ku duba ku ga yadda azumin yake kasancewa, ana samun bambancin lissafi, ko inda wani gun suke kaza wani gun kuma daban. Shi kansa wannan wata hikima ce, Allah madauki koyi abu, kuma sai aka bar mana shi tunda ya zo a riwaya ingantacciya cewa a nemi daren lailatul qadri a lissafin wutri, wutri 21 23 25 da 7 da 9. Amma dan wannan abin da ya shafi lissafin da ake samun sabani, mutum ya daure ya zama gaba ɗayan kwanaki 10 nan na ƙarshe duk a cikin ibada yake. Karka lura da cewa ai ka lissafa yau 21, to gobe kuma 22 hutu za ka yi, a'a kai gaba ɗaya tunda Allah ya ɓoye daren. La'alla a lissafinka na nan 21 ne a wata ƙasar ba 21 ba ne, ko ba haka ba ne? Don haka gaba ɗaya kwanakin mu yi ibada a ciki, shine abin da ake so, shine maqsudi, shi yasa aka ɓoye daren ba wani abu ba. Kamar da zo a hadisai dai da maganganu na sahabbai, Abu Sa'id al-Khudri yana da hadisi dai da mun zo kan magana akan lailatul qadr, insha Allah za mu ƙara bayani a kai. To don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa man hurima khairaha, duk wanda aka haramta masa, ba haramtawa ta hani ba, ma'ana duk wanda ya yi hasarar, aka yi masa hasarar wannan yinin ko wannan daren bai samu ibada a ciki ba, to hakika lalle wannan shine wanda aka yi hasara, ya yi hasarar abubuwa da yawa. Yanzu ku duba ku ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan sallar la'asar, yace mutumin da ya rasa sallar la'asar a jami'i kamar a ce ne an tattaro ƴaƴansa da matansa an yanka su a gabansa. Kun ga wannan kwatancen, ai yana da girma ai. In dai zaka misalta wannan abun a zuciyarka, a tara maka ƴaƴa da mata, in kana da ƴaƴa 20 ko nawa ne, matanka ko 4 gaba ɗaya, a zo a tara su a yanka su, a ce wasu mutanen banza ne za su zo su yanka su a gabanka a azabtar da kai da kallon, musifa ta kai musifa ko bata kai ba? To wannan rasa hasarar a jam'i haka take, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ballantana hasarar daren lailatul qadri, lalle duk wanda ya rasa shi to ya hasara kwarai da gaske. Babban abin da ke cikin harkar azumin watan Ramadan ya ɗan uwa, wallahi ba wani abu bane illa a matso da zuciyarka, a buɗe mata kofofin da zaka kusanci Ubangiji, ka yi tuba daga saban da kai Allah madaukaki ya gafarta maka saban da kai sannan kuma ka ƙara samun kusanci zuwa gare shi ni kuga abubuwa biyu ake yi a Ramadan barin saban Allah kuma da yawaita aikin da'a aikin da'a yana nunkuwa fiye da yadda ka saba yi ko sallar dare ta karu ku duba kuma sannan aikin alheri na irin taimakon juna kyauta duk sai aka sanya shi ya zama a cikin Ramadan yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da sahabbai suke ambatawa hadisi mashhuri sahihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa kyauta a duniya babu mutumin da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yin kyauta kuma yafi kowa kyauta musamman a watan Ramadan kuga ashe yafi zabar lokacin da Allah madaukaki yake yadda da shi yake ninka sakamako shi fa an gafarta masa zanubai gaba ɗaya ba ma yayi amma an ce in yayi in ma bai bidu an yafe amma ku duba ku ga yadda yafi mu da'a kuma yana tahayyuni shine kokarin kirdadan lokacin da Allah ya fi yarda da shi ayi ibada sai zabi wannan lokacin yake bada kyauta kamar yadda ya zabi ko in ce sahabbansa suka fahimci yadda yake son Aisha radiyallahu ta'ala anha suke zaban ranar da yake dakin ta za su kawo masa kyaututtuka saboda su same shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali in mutum yana son ya bashi kyauta sai ya kintace ranar da ya rika bincike yaushe ne manzo Allah sai yake dakin Aisha sai a gaya masa sai ya je ya kai masa kyauta a ranar saboda bai san irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa ba duk wannan alama ce ta kwadayin sahabbai da kuma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan a samu aikin lada to shi yasa a wannan wata mai zuwa wato watan Ramadan ake son mutum ya zama abinda Bature ke ce selfless kai kokari matukar abinda za ka yi ka taimaka wa ƴan uwanka shiga rayuwar ƴan uwanka da taimako annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana kafin nan zan ga mana wasu abubuwa guda biyu ka dauke su a matsayin ka'ida ce ta rayuwa in ka riko da su to zaka ci nasara duniya kuma da lahira hakuri da danniyar zuciyarka in an bata maka ka aje fushi duk yadda aka bata maka yi hakuri kar kai hukunci kar ka ce komai ka danne in an cutar da kai ka hakura to babu mutumin da ke samun daukaka a wurin Allah irin mai hakuri an cutar da shi ba dan adam so ake a kaskanta shi ba sai a zage shi sai a ci masa mutunci shi mai cutar da kai abin da yake so kenan so yake ka kaskanta kar a ga darajar ka ya ci ma mutunci ya fadi kaza ya tona ma asiri ya fadi kaza da kaza a kanka to kai in ka danna wannan Allah yayi ma alƙawarin zai daga ka sama da shi fa shi in kana da dabara mai zaka yi sai ka hakura saboda ka samu Allah ya daukaka ka in kuma kai fada wajen kare kanka sai Allah ya barka da dabarar ka da kai da waɗannan din sai a ce to fighting ko ba ka ake cewa ba ta ce sun yi fada in ko aka ce mutum sun yi fada wane ne yafi wani a ciki sai an yi bincike kai ko wannan Allah madauki ya baka tabbaci in kai hakuri to zai daga ka ka rike wannan a matsayin ka'idar rayuwa zaka ga za ta maka amfani hakuri kuma ba wai na dolanci ba yau ba san ka zama dolo a rena ma hankali amma ka tabbatar da kai ne da gaskiya kuma ka tsaya ka jajirce ka tabbatar da gaskiyarka kuma sannan sai ka yafe shine daraja nan za a gane kai mai daraja ne amma idan an rena ma hankali ba za a gane hakuri kai ko tsorata kai ba ai mun fahimci abu shi yasa dama su daga cikin sunayen Allah akwai al-halim shine mai ƙarfi mai iko akan ya rama amma kuma sai ya hakura duk abin da kai yanzu akwai wanda zai yi Allah wani abu Allah ba zai iya rama ba to amma kuyi tai sai ka tuba yau Allah ya gafarta ma sai ka je ka sake loda zunubi kai ta yi sai ka sake dawowa ba zai fushi ya ce kai ta ci gaban wuri ba na san rinin hankali ba sai a ce je ka an sake yafewa baka isa ka zama an daidaita ka a matsayin wanda za a kalle shi har za a yi lissafin sabansa ya girman da ma ba za a kula shi ba wannan ikon Allah da sarautar Allah ke abu na biyu wannan dai na shigo da shi ne ba gefen azumi bane, amma na tuna ne yana da amfani darasi ne a rayuwa. Taimakon dan uwanka, duk mutumin da ya juri ya taimaka wa ɗan uwansa, to shi kuma Allah maɗauki ya alƙawarin ba zai bar shi ya taɓe ya lalace. In dai kana taimaka ma wani, to za ka ga Allah maɗauki yana cikin taimakonka. Yau ka taimaka wa wannan, yau ka bashi wannan, yau ka yi masa wannan, ka cire wani baƙin ciki ya tafi, ko ya yi addu'a ko bai addu'a ba, to ballantana ma a ce ya yi addu'a, ya ce Allah ya saka maka da alheri yadda ka yi min Allah ya yi maka. A ana faɗin wannan irin kalmomi, wani baka san irin tsananin buƙatar da ta kawo shi ba, ka biya masa wannan buƙatar, shi gani yake an aka yi masa wannan an gama masa komai a duniya, saboda bai taɓa shiga bala'i irin wannan ba. To in ka yi masa wannan, sai ka ga wata rana abinda kake ji ya fi ƙarfinka, sai Allah ya maka magani. Za ka ɗauki waɗannan abubuwan guda biyu, da haƙuri da kuma taimakon juna, insha Allah ta'ala akwai nasara a cikinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da nake so in kawo, ya gaya mana mun san wannan hadisi, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu ko ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah yana cikin, ma'ana da'iman shi mai taimakon bawa ne, muddin da ya bawan shi ma bai gushe ba, yana taimakon ɗan uwansa. Allah ya samu dashi. Don haka abinda ake so a koya a watan azumi shine wannan takawa din, saboda lokaci kada ya cinye da yawa. Mu je hadisi na biyu, ko da ke hadisin nan na farko yana fadar kada mutum ya gabatar da wani azumi na nafila kafin Ramadan da wuni ɗaya ko wuni biyu. Daga an fahimci yau 28 ga wata, to karkace bari in kirkiri wani azumin nafila da ban saba yinsa ba, bari in yi azumi gobe. In baka saba azumin Litinin da Alhamis ba, yau Alhamis 28 ga watan Sha'ban a lissafin mu anan kasar, ko a lissafin Saudiya sun sanar dazu, dama yau 29 sun kuma sanar cewa ba a ga wata ba yau, da aka gobe 30 su a wajensu a lissafin su, dama a tafiyar su 29 ne yau, to kuma sun sanar dazu ba a ga wata ba, don haka su ma ba za su fara azumi gobe ba. Mu kuma gobe sarki musulmi ya ba da sanarwa, gobe 29 a bincika a duba wata. In aka ga wata gobe, kaga kenan jibi sai a tashi da azumi. To abin da ke so in faɗa shine, idan mutum ba azumi ya saba yi na Litinin da Alhamis kullum yana yi ba, to wannan Alhamis din yau kada ya tashi da azumi a cikinta. Shine abinda wannan hadisi ke nufi. Yawwa, illa rajulan kana yasumu, to shikenan mun gama bayaninsa. Karanta mana hadisi na gaba, sai mu je shi kuma zai taɓo mana wani ɓangare. فاقدروا له. طيب wannan hadisin shine hadisi mashhuri kuma ginshiki a babin maganar ganin wata, shine hadisin Abdullahi dan Umar. Hadisin Abdullahi dan Umar yana cewa, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, idza ra'aytumuhu ay al-hilala فصوموا وإذا رأيتموه أي الهلال، الأول هلال رمضان والثاني هلال شوال، فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. ينشوى إن كن غنشي وتجنجل وتن رمضان فصوموا تكتاشد أزمي واشي قلي. Wata kuma dama ana ganinsa ne a ranar ƙarshe ta lissafin wannan wata da ya gabata, sai a ganshi a yamma. Idan aka ganshi, dama tunda a lissafi a musulunci, lissafi yana farawa ne da dare, don haka tsayuwar watan a wannan magaribar sai a ce yanzu Ramadan, watan Ramadana ya shigo. Domin dama yini yanzu wannan magariba da muka yi ta yau yinin 28 ya kare mun yi sallama da shi. Wannan dare da muka shiga sunansa daren Juma'a. Daren Juma'a. Ba cewa ake Juma'a da daddare ba, in ka ce Juma'a da daddare to daren Asabar aka shiga. Mun fahimci abin? Don haka gobe yanzu Juma'a. In Allah ya sa gobe aka ga wata, ana ganin sa a yamma, to shikenan me aka gani? Jaririn watan Ramadan ne, don haka yanzu a cikin Ramadan muke. An fahimci abin? In dai an gani, sai ya zama in aka tashi da asuba aka yi suhur, aka yi sallah, sai a ce an kwana ɗaya. Ko ba haka bane? Sai a ce yau ɗaya ga watan, saboda watan an gan shi dama da daddare yau ɗaya. Mun fahimci lissafin dama haka yake. Shi yasa za ka ga wasu suna tambaya akan wannan. Yanzu gobe zan ba da misali ne kamar Saudi Arabia, tunda sun ba da sanarwa yau cewa yau 29 kuma ba su ga wata ba, don haka gobe 30. Don haka a lissafin su kawai jibi Ramadan, don haka daren da zai zo gobe Juma'a idan magariba ta yi, to kawai an shiga Ramadan ne, don haka za ku ga sun yi tarawih gobe. Wannan shi ne dalilin, saboda daren da ake ciki daren meye, daren Ramadan ne, maganar Sha'aban ya kare daga faduwar rana, gobe a lissafin su. Mu ma gobe yanzu idan aka ga sanarwa, aka samu sanarwa an ga wata, to da zai da sanarwar za ta zo da wuri misali da magariba kafin isha'i, to mutane za su iya yin niyyar sallar tarawih su fara tarawih su. An fahimci abin? Ko da ba ya azumin ranar Asabar ba, ma'ana ko da ba kai ga Asabar ba kai zance. Allah sai an fahimci abin. To idan aka ga ashe wannan hadisi yana faɗa mana, in kun ga jaririn wata fasumu, wa idza ra'aytumuhu, in kuma kuka ganshi shi jaririn wata amma kuma na Shawwal, fa aftiru, to ku aje azumi, ma'ana ku sha ruwa. Fa in gumma alaikum, in aka lullube muku shi saboda gajimare ko kura ko wani abu da ya auku a ranar kuka kasa gani, faqduru lahu, ku kaddara yana nan washe gari, ma'ana ku dauka wata ya cika. Mun fahimci abin? Ku dauka wata ya cika, sai a dauka shi, saboda wannan hadisin wani hadisin daban ya fassara abin da ake nufi da shi. Faqduru lahu ay faj'alu sha'bana 30 yawman, in an lullube ba ku ganshi ba, ba labari, to ku dauka Sha'ban ya cika 30, kamar da su Saudiya suka yi a yau. An fahimci abin? Yawwa. To wannan hadisin kamar da ambata mana asali ne akan maganar ganin wata, kuma dama Allah madauki ya ambata shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Watan ramadan shine wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa, shine alfurqan, ko aka saukar da alqur'ani hudan abinan hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan, dan ya zama shiriya da kuma mai bayani hujjoji ne da zasu bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. Sai Allah ya ce, faman shahida minkumu shahra falyasumhu, duk wanda ya halarci shi ne ma'anan shahida. Shahida laisa bi ma'ana arru'ya. Kun ga can an yi amfani da lafazin mufradi a wannan aya ɗin. Wannan hadisin kuwa jami'i aka yi magana. Idza ra'aytumuhu, da aka yi maganar ru'ya, da aka yi amfani da lafazin ru'ya, sai aka yi idafarsa zuwa ga al'umma baki ɗaya. Ba mutum ɗaya ake magana da shi bai, da za ka ce ni ban gani da idona ba, don haka wata bai tsaya ba. Babu wanda ya umar, sai ka dama ka gani da idonka. Umarnin da ya zo cewa in ka zama halarce shi ne faman shahida minkumu shahara, wannan na Qur'ani kenan. Faman shahida minkumu shahara, wanda yake halarce shi ne shahida, ai hadara, kana hadiran wa laysa maridan, yana zaune a gida ba matafiyi ba, kuma sannan ba marar lafiya ba, to shikenan falyasumhu, ya azumce shi. Ashe ba cewa aka yi sai mutum ya gani da idansa ba. Na sha wannan bayani duk shekara muna tattauna akan wannan, cewa harkar ganin wata da harkar abubuwa ma na ibada ɗaya ne daga cikin abin da suke nuna cewa musulunci addini ne na kowa da kowa. Ku duba ku ga yadda Allah maɗaukaki bai sanya ganin wata ko fara azumi a raba shi da maganar lissafin masu lissafin falaki ba ko masu lissafin falaki suna lissafi muna amfanuwa da shi lokacin sallah da sauransu amma abinda ya shafi ibada ta wata ta ganin hilali to ba amfani da aikin su me lissafi falaki ba zai zo ya ce mu mun duba mun lissafa watan nan ba zai tsaya yau ba ba za a ganshi yau ba a sai dai a ganshi gobe sai mu ce to Allah saka da alheri amma dai ilimin ka ba za mu yi amfani da shi ba a nan wurin za a baza mutane ne aje a hango saboda me addinin musulunci ba addinin elite bane malami suna faɗa mana wannan don mu fahimci abin ma'ana ba addini ne na wani irin ilimi da sai ka je ka sha wahala ka koye shi ba mun kuma ta ba mun karanta wannan a fadlul islam ne muke bugana da aqidar musulunci da shari'ar musulunci duk an sauƙaƙa sai da kowa zai iya wannan shike nuna mana fadailul islam wa fadlul islam cewa addini ne da kowa zai iya shi shi yasa aka rataye abin da maganar gani da ido kawai yadda duk ƙauyancin mutum da inda idansa lafiya zai iya gani ya zo ba da labari ya gani farkon zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Umar ne yana bayan gari yana dawowa da kansa ya ga wata ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi na ga wata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bai ce masa to ai ni ban gani ba bari mu je in gano da ido na bai faɗa haka ba sai aka yi bada umarni kawai jama'a gobe kowa tashi da azumi wannan ya nuna mana cewa harkar ganin wata ba maganar yaqini ake nema a cikinta ba harkar ganin wata magana ce ta haɗin kan al'umma harkar ganin wata magana ce ta idan an baka labari ka bi in an yi kuskure baka da laifi shikenan ina ce kowa so yake yi daidai ba so ya kuskure shikenan daka idan aka ce an gani ka dau azumi an gani ka aje azumi in aka samu kuskure da kuskuren zai faru kuskuren da zai bukaci sai an ga mutane su rama azumi ko a gyara wani abu ba komai zunubi dai baka yi ba Allah ba zai kama ka da shi ba to ne me mutum zai tawa yanzu an ce an ga wata an aiko an sanar a radio an sanar a television sarki musulmi ya faɗa sarakunan mu duk sun ambata cewa an bada umarni gobe a tashi da azumi sai wani ya ce a shi yaki shi bai gani da irin su wannan jahilci ne ba karatu bane kusa wani abun mamaki wani bincike na nuna cewa banda bahaushe fa ba mai wannan abu bahaushe kuma har a maka yi na zai unguwar hausa wata rana ana gobe azumi kawai sai ga su ba ana azumi suka ce su ba sa yarda da azumin gwamnati ya ce to a Najeriya ma da kuka daɗe da baro ta tuntuni kuna nan wani shekara 50 da barin Najeriya yana can a maka ba sa azumi na rediyo wai har yanzu yana da wannan aqida duk wannan harka ce ta rashin karatu ya jama'a yanzu har anan zaka samu akwai wasu bangarori a ce akwai wani kauye har ma an san shi kauye a kullun idin su daban da na sauran al'umma har ma sauran masu irin wannan aqidar na wasu wurare can suke taruwa su idin su rana daya yana nan garin kowa ba sai an faɗi sunan sa duk wannan in ba jahilci ba babin da ke ja wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mu da shi shine maganar shugabanci shi yasa yake cewa a wani hadisi as-sawm yawm tasumun al-fitr yawm tufṭirun shikenan azumi shine ranar da kuke yin azumi idi ma shine ranar da kuke yin idi feshe ne muke yin idi ranar da shugabanninmu suke yin idi shugabanninmu ne za su fito za a yi hawa za a yi abubuwa kowa zai fahimci cewa yau idi ko ba haka bane to wannan ranar da al'umma suke yi ita ce ranar idin kowa wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum ya ware da shi da jama'arsa ko wani Allah ramma a wani kauye ko abin nan ya tsare mutanansa sai ya fahimta sa shi kadai wannan ya saba matsari ka'idar da ake bayarwa wallahi da kun ga irin yadda mai alfarma sarki musulmi tunda ya hau din nan shekaru goma yanzu da ƙari an samu gyara akan waɗannan abubuwa ɗin musamman ƙoƙarinsa na a tantance wannan abun kar a yi wasa da shi ba wasa da kun ga irin manya-manyan mutanen da aka ɗauka aka sa a wannan kwamitin masu amana
ba wanda wani mutumin kauye zai rena bane a wajen tunanin su shi labari ake ba shi ma zai fada shi sarki musulmi wannan committee nasu sune za su tantance a aiko da labari su ce sai mun bi sai an bi diddigi kuma da ma sarakuna a ko ina suna yin wannan yanzu goben Allah ya kai mu a lissafin mu 29 ko to a gidan mai martaba za a zauna da malamai za a zauna tun daga magariba ko bayan isha'i ai ta jira har sai an samu labarin nan wannan gari in sun ji kowa ya gani dama in Allah maduki ya sa ya gani to ya gaya mai unguwa ya gaya wa dagaci dagaci ya gaya wa hakimi hakimi ya aiko ko ya taso da kansa ya zai fada wa mai martaba sarki a taho da mutanen da kansu a tantance wannan mutumin an san shi a garin mai hankali ne wannan mutumin an san shi a garin baya shaye shaye baya kaza mutum ne mai karbabbiyar magana an ba da shedar an san shi kuma zai ba da shedar cewa ya gani wasu ma da ban san gani shikenan a lokacin sai mai martaba sai dau waya sai a buga mai alfarma sarki musulmi shikenan kuma sai a sanar a ce an gani a garin dutse an gani a gari kaza an gani a gari kaza wannan shine abin da ake ba magana ce ta son zuciya ba kuma kai a matsayinka na mai bi ai an gaya maka in an yi kuskure Allah ba zai kama ka da zunubi ba kuma harkan nan ba ta yaqini bace shikenan me ma'anar yaqini ba magana ce da dama ayi yaqinin sai kaga abin yanzu idan da magana ce ta yaqini asar da aka rawato daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa da suke nuna wani kauli ne wannan na wasu daga cikin malamai za ku ga wasu ƴan uwa suna bin wannan ra'ayi amma kuma har yanzu ka same su suna da wani shakku akan abin da ya shafi ganin wata idan mutum ya dau abincinsa yana shan ruwa sai aka yi as-salatu akwai fatawa ta wasu daga cikin sahabbai ya karasa ko ba ku taba jin wannan ba akwai wannan fatawar to idan yaqini ake so ai shi mai kiran sallah ai ba ya kiran sallah sai ya tabbatar alfijir yayi to amma kuma gashi an samu damar wannan abun ya zo saboda wannan riwayo da aka rubuta daga sahabbai mutum zai wannan to yaushe kuma maganar ganin watan ka ce sai kai kana da naka yaqinin a kansa haka magana jibba ce yaqini ba ce ibada ce mai lokaci lokacinta yayi an sanar da kai ka ji labari dauki ka ji labari a aje aje an yi kuskure baka da zunubi magana ta kai to wannan duka an gina su ne akan waɗannan hadisai na tarbiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah maduki ya kara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya ba mu hadin kai babban abin da nake so da mu faɗa dazu dangane da abin da ya shafi muhimmancin harkar azumi da harkar idi babban abin da shari'a take kallowa a ciki wallahi maganar hadin kai din ranar idi ana so a ga al'umma su zama guda su taru yadda waɗanda ba musulmi ba za su kalle su su ce kai waɗannan mutane da kwarjini suke wannan addini nasu yana da daraja waɗannan mutane suna da haɗin kai wannan abun malamai sun ambata mana maqsudi ne ma'ana yana daga cikin dalilan da suke sa ma ai waɗannan ibadodi to idan muka gutsutsira kanmu wannan ba zai yi a yau ba wannan sai jibi zai yi wannan kuma can zai yi wannan can zai yi shikenan fatadhhabu rihukum ko ba haka bane sai karfinku ya tafi da kwarjinin da Allah ya bai wa musulunci a idan waɗanda ba musulmi ba duk sai ya tafi haka ya jama'a abinda ake so haɗin kai taruwa wuri guda girmama juna yarda da juna amincewa da juna babban abu kuma neman yardar Allah da tsayawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu tsaya nan saboda lokaci yayi akwai abubuwan da ba su shigo ba amma dai fadakarwa dai dangane da shigowar watan Ramadan insha Allah wannan ta isa mu yi kokari mu ribace wannan wata da zai zo da ibada sallar tarawih din nan sallar tahajjudi yawan karanta alqur'ani alqur'ani yana da haƙoƙi akan mu guda hudu haƙƙin karatunsa haƙƙin tadabburin ayoyinsa haƙƙin tahakumi zuwa gare shi haƙƙin neman magani da shi kuma sannan a karatu mutum ya daure ya ga yana karanta alqur'ani daga farko zuwa ƙarshe a wannan wata na Ramadan in zai yi akwai matakai guda takwas da malami suka ambata ko dai ya sauke duk kwana uku kada ya zama ƙasa da haka in ya zama ƙasa da haka ba za a samu tadabburi ba ana san kuma kana karatu kana samun tadabburi ko ka sauke duk sati ko duk kwana 10 ko duk kwana 15 ko kwana 20 ko 25 ko wata ko kuma duk kwana 40 duk da cewa babu kwana 40 a watan Ramadan ma'ana kai tai da tadabburi har ka kai ko da Ramadan ya kare baka sauka ba ka ci gaba bayan Ramadan kai kwana 40 ka sauke alqur'ani wannan abun mutun ya sa shi sauka dinnan tana da muhimmanci zaka samu lada kowanne harafi fa daya in ka karanta kana da hasana ba lada ba hasana zaka samu guda 10 hasana din Allah ne ya santa me yace hasana hasana ta Allah kowace daya ladan da ake cewa lada na Allah kowace daya fa tafi duniya da abin da kike cikinta wannan duniya da muke tabbu dumbuduma muke kokowa akan ta mu saba ma juna akan ta muna fada akan fili 50/50 kuma haka bane amma idan ka karanta harafi ɗaya na alqur'ani kana da ladan da yafi duniya baki ɗaya duk an baka ita to ina a ce ka sauke alqur'ani baki ɗaya nazara malamai suna tattauna akan menene yafi a karanta alqur'ani nan mutum ya karanta nazaran au hifzan mutum ya karanta daga haddasa saboda shi gangaren ne ya haddace alqur'ani al-imam an-nawawi da al-hafiz ibn hajar suna ambata cewa abinda yafi shine mutum ya karanta yana kallon alqur'ani saboda wannan ladan da zai samu na arufa ko da kai hafizi ne dauki alqur'ani ka riƙa bi zai taimaka maka lalle ka gyara haddarka in kai da ka wannan yana da amfanin sa to amma kuma ladan nan karka bar shi inda a ce yanzu duk al'ummar mu kowa zai dauki alqur'ani ne masa sauka ka ce ma sauka ɗaya a wannan kwana 30 din ka karanta daga farko har ƙarshe kaga ka samu ladan kowanne harafi a cikin alqur'ani a ayoyin nan 6000 da wani abu ka samu ladan harufan su baki ɗaya kowanne an ninka ma 10 sa wato da muna kula da ladan da Allah ke bamu wallahi wani abun ma ba za mu tsaya muna ɓata lokaci ba yanzu anan akan harkar duniya da za a ce a yi layi kafin a shigo masallacin nan naira 500 za a raba da kaga layin da za a yi ina ba da wannan misalan ne wallahi idan mu ɗauki darasin mu sa shi a zuciya ya mana tasiri inda a ce maka sallar isha'i kawai yanzu a jigidar rediyo a faɗa sallar isha'i a masallacin central mosque duk wanda ya halarce ta yau yana da naira 500 sai adadin wanda za su kai yafi adadin tahajjud da ake zuwa nan da juma'a amma ku duba wannan maganar da waye faɗe ta ne ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka karanta harafi ɗaya kana da abin da yafi duniya za a baka ba naira 500 ba amma sai kaga kamar ba mu yarda ba aiki yana nuna kamar ba a yarda ba duk da cewa zuciya da harshe in an tambaye su za su ce sun yarda to Allah maɗauki ya ƙara tabbatar da mu akan himmatuwa da aikata abinda Allah maɗaukaki ya umarce mu Allah ya sa mu dace wannan wata mu zama cikin waɗanda za a yanta daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna Allah kuma ya ba mu taufiki akan aikata da'ar da Allah zai karɓe ta da'ar da babu riya a cikinta da'ar da babu burge mutane da'ar da za a yi ta domin Allah ya biya Allah kuma ya ba mu taufiki ya karɓi ayyukan da za mu aikata din Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna da rai har ƙarshen watan har kuma wasu shekaru masu zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya kowa bukatunsa na alheri Allah ya sare mana abin da ya kuntata kuma muna amfani da wannan dama mu kira ga ɗan kasuwa da waɗanda za su iya musu magana a taimaka a saisaita wa mutane halin da suke ciki akwai abin da za a iya samu na riba Allah sa mata albarka a iya haƙura da haka ba maximizing ribar ne zai sa kuɗin ka ya zo ba ma'ana kai ta ganin cewa sai ka tara ta kai matuƙa da yawa ba shi ba ne babban abu a nemi albarka wani zai ce iya ai da tsada muka saro iya da tsada ka saro amma akwai ittifaki da kuke da kai da abokanka cewa abu kaza daga yanzu kaza za a riƙa sai da shi ba irin wannan ɗin ake so ku taimaka wa mutane ku ittifaki akan ƙasa-ƙasa yadda ba ku faɗi ba kuma sannan abin an taimaka wa al'umma wannan abin za mu iya shi za a iya shi don Allah a taimaka a yi shi mutane yanzu tsoron harkar Ramadan ɗin ta zo take suke yi wani yanzu ku duba irin halin da ake ciki, wani abin da zai kariya a yanzu ba azumi yake ba, babu shi. Don haka wani gidan dore za a riƙe, saboda me? Babu abin suhur din, babu abin buɗe bakin, geren da za a yi kunun babu shi. Shi sa ake son a wannan watan a taimaka wa juna, duk komai ƙanƙantar abin da ka mallaka kai ƙoƙari kai sharing ɗinsa da ɗan uwanka. Kana da naira 500, kar ka damu in ka ɗauki 50 ka bayar a ciki. Nawa ne 50 a ciki? Ba 10% ba ne? Kana da 90%. In Allah ya juyo maka a cikin addu'ar da mala'ika zai yi, Allahumma ij'al ko li kulli munfiqin ko munfiqin khalafan, ya Allah ka sanya wa duk mutumin da ya bada taimako, Allah ka bashi replacement. Haka fa mala'ika yake kullum yana wannan addu'a. Duk wanda ya bada kwabo, ya Allah ka mayar masa. Duk wanda ya bada naira daya, ya Allah ka mayar masa. Wanda ya bada miliyan, ya Allah ka mayar masa. Ashe idan ka bayar ba hasara kai ba, abinda kai din zai dawo maka a duniya kuma zai dawo maka a lahira. Shi ko wanda ka cinye da kai da ƴaƴanka kuka ji dadi, kuna zuwa bayan gida washe gari, labarin sa ya kare. Shi kuma wannan da zaka taimaka ma wani, to anan duniya din za a juyo ma shi ya dawo, kuma sannan kana da lada a lahira. Rabo nawa? Rabo biyu. Yanzu in za mu kallo na hankali, mu samu rabo biyu bai fi mana a ce kullum rabo ɗayan da kuma iya nan duniya ba shi da alaka da lahira. Don Allah mu ja hankalin masu kasuwanci a taimaka, a taimaka. Kuma Allah maɗauki yassarewa a hukumominmu gaba ɗayansu, ya ƙara musu tausaye da sassautawa a yanayin da al'umma za su shiga cikin wannan wata mai albarka, a yi ibada yadda ya kamata. A roƙi Ubangiji addu'o'i, Allah ƙara yassare mana al'amura a wannan ƙasa tamu, dukkan bala'i Allah ya ɗauke. Allah ya bai wa shugaban ƙasarmu lafiya, Allah ya dawo da shi lafiya, ya ba shi ikon ci gaba da ayyukansa cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Allah subhanahu wa ta'ala ya biya buƙatar dukkan mutumin da yake da wata buƙata ta alheri. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, wanda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu. Shugabanninmu na masarauta da shugabanninmu na hukunci, duka muna roƙon Allah maɗaukaki ya taimake su akan da'a gare shi da tausayin al'umma, ya ɗora su akan hanyar daidai. Duk abin da zai karkatar da zukatansu zuwa ga abin da ba daidai ba ne, ya Allah ka tausaya musu, ka hana wannan abu. Allah ka ba mu haɗin kai da son junanmu. Allah ka sa mu shiga wannan wata cikin albarka da alheri, kuma mu ƙare shi cikin albarka da alheri. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نعم؟ إيه تكافي؟ إن شاء الله عندما كان ننزام زومي تدرس أكن أزمي أبو بوا ديوة هل لو كنت ذا أزو إيه تكافي؟ إن شاء الله تعالى أنا شقا كافين مغربة سيزا مدلين ياسا ميكا أنا كما شقا بيان أصبح كما دي منزع الله صلى الله عليه وسلم يتبتها كي ba matsala. Daga nan gefen na ji wani to alaikum salam. Gabe da mene yara? Na'am. Yana da kyau a tarbiyyantar da yara akan azumi. Idan ba za su iya ba sun galabaita, shi kenan. Yau, amma in dai za su iya, a ba su dama su yi shi horon yaro, muddin dai lafiyarsa ƙalau kuma zai iya, yana da amfani sosai. Yana taimaka musu akan tausayi, su tashi da tausayi. Yau, har matan sahabbai suna faɗin sukan sa yaransu su yi azumi, har idan suka ga sun galabaita, sukan ɗan nuna musu wani abu kamar abinci ne, ana shiryawa saboda su samu ɗan ƙarfin zuciya har lokacin da magariba za ta yi. Yau da ka ba discouraging ɗinsa za a yi ba encouraging ɗinsu, insha Allah. Na'am. Sai ina zuwa kansu. Na'am. Tafsiri a wannan masallacin? Insha Allah ni a sani na ranar ɗaya ga wata ne za a fara shi. Kuma yadda aka saba yi la'asar ne. Kai sallar la'asar a nan. Insha Allah ka samu sauhun gaba. Yau. Na'am. No. idi na na wallahi hade wannan ita ce alheri ai mun yi a karatu kwanan nan a wannan kitabul idai da muka yi magana akan sallar idi a cikin umdatul akam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake yin sallar idi da yadda yake hudba da jama'a kuma gaba daya gari ake taruwa kuma an ambata mana har zuwa yau din nan da makka da madina ba wai iya nan ba duk garuruwan saudi arabia kowanne gari idi daya ake babu inda ake idi biyu da masallacin su wani da masallacin su wani a idi babu wannan al'ummar musulmi ne kakkaf suke haduwa wuri guda da kwarjini na al'umma da sauransu yanzu a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk shekarun da muka yi zaman can ba mu taba gani an ce akwai wani masallacin idi a wani wuri ba da kuma mun sani da mutum ya ji labari ne ba zan je ba dai amma yo ba za ka bar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama to amma a wannan masallacin shi kadai ake yi an ba da labarin cewa akwai ran da a kofar gida gidan da nake zaune ya kai tafiyar minti 13 daga harami amma akwai ran da ina saukowa saboda na makara sahun anan nayi kuma har haramin saboda ba inda ake zuwa ai wani wuri ai wani idi wuri ɗaya ake yi kowa ya zo wani wuri duk yadda gari zai fika ya batse to ai a wuri ɗaya din nan ba so ake wai iya filin idi a ce iya shine ya fika a ce yayi kadan ba duk kadan din sa a zo nan idan misali wannan filin idin ne daga nan a tafi dan masara duk sahu ne duk ba matsala haka ake son al'umma a gansu Allah ya sa mu dace to ai sai misali wannan yana cewa salamu malam menene hukuncin wanda yake amfani da takardun ƴaƴansa wajen karatu ko aikin office wannan ba ta yanzu ba ce mu yi maganar Ramadan zai fi mana wannan muna neman ƙarin bayani game da ƴan uwanmu musulmai waɗanda za su neman aikin sajo to sojo ake so a rubuta ina jin ko cikin watan Ramadan malam suna su ma hukuncin yin azumi ya hau kansu ko yaya na ga rubuce-rubuce sun yawaita kwanan nan akan magana kamfin na sojoji da na NYSC akan a nemi gwamnati ko a canza lokacin idan aka nema aka canza din zai amfani don sauƙaƙawa ga mutane amma idan ba a canza ba ina ga bai kamata musulmi mu damu kanmu mutuna fa yaƙin Badar a cikin azumi aka yi shi yaƙin Badar a azumi aka yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku koma sai bayan azumi mai ba akwai yaƙe-yaƙe da dama da harkar training na soja kawai ka'idar ita ce wanda ba shi da lafiya ba zai iya ba a sauke daga bayan rama cikin ba wani rikici a ciki haka in soja suka matsa training ɗinsu a azumi za su je su yi abinsu wanda musulmi da ya iya yi tare da azumi ya yi training ɗin ya yi wanda ba zai iya ba kuma ya ba da uzuri ko ya faɗi ko makamancin wannan ko ya haƙura da azumi daga bayan rama saboda ba zai iya ba ba abin da za a ɗaga hankali ba ne a kai insha Allah amma in akwai kofar da manya za su yi magana har a canza din saboda a samu sauƙin ana buƙatar haka amma kar mu ɗaga hankalinmu in ba a yi ba ko mu fassara shi da cewa ƙin musulunci kaza da kaza a yi ta rubuce-rubuce wannan abin bai kai ga haka ba. Allah ya tabbata.